لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت غبدا كراتو إن شاء الله أتكي لتافم من البركة لتافم أحكام الجنائز وبدعها واندا ببمالمي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ربوتا الله يجزاك أمالا دراما إذن بقى من تابا ساتن دي غبات منا تكين مسألة نتأري دإشرن دهؤو gabar da malam yake mana bayani game da idan an tashi ziyartar makabarta za a yi addu'a akan kabarin wanda aka je ziyarta malai yace to bayan an yi masa sallama abin da yafi dacewa shine sai aka lali kibla domin yin addu'a sauran addu'o'i da suka shafi mamata a cikin kabarin malai yace ba za a fuskanci kabari kai tsaye mubasharatan ba domin yi masa addu'a to malai ya dauko wani dogon bayani wanda mun fara bayanin a cikin sa kuma lokaci ya muka dakata bayani ne da yake mu da muke dalibai masu koyon karatu ba mu da bukatar sa cancan abu ne da yake bincike ne na manyan malamai to amma tunda malam ya riga ya rubuta zamu yi hakuri mu da karanta shi insha Allah ta'ala ko da agurguje ne mu ce saboda abu ne da yake da alaka da ikhtilafat na malamai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza mu babban abin da muka fa bukata shine hukunci abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane ga dalilin sa shikenan mu wuce amma sai a ce malam wani ya ce kaza wannan abu ne da yake malaman da suke bincike su ya kamata a ce sun maida hankali akan sa amma da tunda malam ya riga rubuta a littafin sa ba za mu tsallake masa ba insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karanta mu ja karshe in Allah ya yarda saboda ka sai ai hakuri zamu tashi inda malam yake cewa qala al imamu abul hasan haka ne ko malam yake qala al imamu abul hasan محمد بن مرزوق الزعفراني بابن مالمي أبو الحسن محمد المرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين شي وانا مالمي ياكس انسيدة كتكين الفقهاء المحققين ما أنا مالم فيكوه ما سبن ديجي مسألو لي إذن سنزو كم يهو كنتي fi kitabihi a cikin littafin sa fil janaiz a cikin babin da ya kulla a cikin littafin yake bayani game da janaiza yace wala yastalimu alqabra biyadihi wala yuqabbiluhu yace mai ziyara idan ya je ziyartar kabari ba daidai bane ya shafi kabarin da hannunsa ba kuma daidai bane ya sumbace shi kamar yadda wasu suke musamman kabarbar waɗanda suke manyan bayin Allah ne na gari to za ku ga akan samu waɗannan abubuwan da ba su dace ba shafar kabarbaran ko kuma sumbatar su ko abin da ya kama da haka wannan ba daidai bane duk abin da ya shafi ibada kamar yadda muka sha bayani ana yin ta ne gurgune da shari'a ta tsara sayyidina Umar al-Faruq Allah ya ƙara masa yarda wata rana ya zo wajen Hajar al-Aswad kowa ya san Hajar al-Aswad wannan bakin dutse da yake jikin Ka'aba mai daraja mai girma wanda shi wannan dutsen da ga shi kamar yadda Annabi ya faɗa asalin sa a cikin aljanna yake aka dauko shi aka kawo shi duniya kun ga dutse ne mai daraja kwarai da gaske to da yazo wajen sai kalle shi yace ya kai Hajar al-Aswad yace wallahi na san kai dutse ne la tadurru wala tanfa ba za ka iya cutar da ni komai ba ba za ka yi amfani da ni komai ba yace da ba dan na ga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya sumbace ka ba babu abin da zai sa na sumbace ka sannan sai sanya bakin sai sumbace shi ya gaba ina fata an fahimta to kun ga abin da yasa ya sumbace shi saboda me ya ga Annabi ya shi yasa sai zama addini sai zama shari'a sumbatar ta sa amma duk inda Annabi ya tsaya ya sumbata ba ko ya shafa to bai kamata ba kai a matsayin ibada ko samun lada ko samun albarka ka je ka shafo zan ko ka sumbace shi shine abin da malaka yake so yace saboda haka kabari idan an je ba shafa shi ake ba kuma sumbatar su ake ba addu'a ake masa kamar yadda muke karantawa malati qala wa ala hadha mabati sunna mabati sunnatu akan wannan ne sunna ta gudana qala yace wastilamul quburi wa taqbiluha alladhi yaf'aluhu al'awam al'ana min almubtadi'at almunkira yace shafar kabarbura da sumbata su da wasu gamagaran mutane suke yanzu yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake abubuwa ne na inkari da ya kamata a inkarin su abubuwa ne da suke ba su dace ba shar'an a shar'ance yambagi tajannubu fi'lihi ya kamata a guji aikata irin waɗannan abubuwa wayun ha fa'iluhu kuma a hana mai aikata irin wannan aikin qala malati faman qasada as-salama wanda duk ya nufaci yin sallama ala mayyitin akan wani mamaci da yaje kai masa ziyara a makabarta malati sallama alaihi min qibali wajhihi to sai je daidai inda fuskar mamacin take tsaya yayi masa sallama wa idza arada du'a idan kuma sai ya so yin addu'a tahawwala an mawdu'ihi sai ya juya daga inda yake wastaqbal alqibla ya fuskanta alqibla sannan sai addu'ar sa wannan dai duk abubuwan da maka karanta abani malaki a tabbatar mana da su yake ciro mana maganganun malamai da ra'ayoyinsa akan al'amarin wa huwa mazhabu abi hanifata ayban wannan kuma shine mazhabin abu hanifa fa qala shaykhul islami fil qa'idati aljalila fit tawassuli wal wasila babban malami ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'idatul jalila fit tawassuli wal wasila a cikin wannan littafi nasa shafi na 122 yake cewa wa mazhabul a'immatil arba'ati mazhabin malamai guda hudu Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi Imam Ahmad dukkaninsu sai kawo sunan su yace Malik wa Abi Hanifa wa Shafi'i wa Ahmad wa ghairihim da ma wasu daga cikin malamai wanda ba su ba min a'immatil islami daga cikin malaman musulunci dukkaninsu ra'ayinsu shine annar rajula idza sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam mutum idan yaje kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ziyara yace suka ce gaba ɗayan su idan mutum yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallama a karin farko wa arada ayyada uwali nafsihi to sai kuma yaga ya kamata yayi wa kansa addu'a a lokacin to dukkanin su malaman nan guda hudu gaba ɗaya abinda suka ce shine fa innahu yastaqbilu alqiblata sai kuma ya juya a lokacin sai fuskanci alqibla sai yayi mai sai yayi addu'a wannan inji Abu Hanifa inji Imam Malik inji Imam Shafi inji Imam Ahmad ina fatan fahimta wadannan dukkanin su manya malaman musulunci ne wanda kowa ya san su sun shahara kwarai da gaske wajen kokarin kare sunna annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wajen karfafa ta da bata kariya kowa riga ya san su haka to wannan shine abinda suka faɗa waqtalafu fi iqtisalami alaihi sai dai kuma sun yi sabani game da idan mutun zai yi wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sallama ina ya kamata ya fuskanta yanzu gaba ɗayan su sun haɗu mun ji cewa sun yarda akan cewa idan mutun addu'a zai ina ya kamata ya fuskanta alqibla amma yanzu suna bayani akan idan mutun sallama zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam shin zai fuskanci kabarin annabin ko kuma zai fuskanci wani waje daban-daban to shine sai suka yi sabani akai fa qala salafatu guda uku daga cikin su maliku wa shafi'i wa ahmadu imam malik da imam shafi'i da imam ahmad su uku sai suka ce yastaqbilul hujra zai fuskanci dakin da annabi yake a cikin sa shine dakin da Aisha ko to zai fuskanci dakin sai sallama wa sallimu alaihi min tilqa'i wajhihi sai annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sallama ta daidai inda fuskar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi take wa qala abu hanifata shi kuma abu hanifata sai yace la yastaqbilul hujrata ai ko da ma yayin sallaman ne ba zai fuskanci dakin ba waqtas salami a lokacin sallamar kama la yastaqbiluha waqta du'a kamar yadda baya halatta a gare shi ya fuskanci dakin lokacin addu'a bittifaqihim malaci da ittifaqin dukkanin malama mazhabar imam abu hanifa thumma fi mazhabihi qawlani sannan a cikin mazhabar tasa shi abu hanifa akwai zantuka guda biyu su kan sun yi sabani me suka ce qila wani zancen aka ce yastadbirul hujrata zai juya wa dakin baya ne ma'ana dakin da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake kwance a cikin sa idan ya tashi mai sallama to sai ya juya masa baya inji wasu daga cikin malaman mazhabin abu hanifa wa qila wasu kuma sai suka ce a ya ja'aluha an yasarihi ba juya masa baya zai ba abinda ya kamata shi ne sai sa shi a hannun hagun sa dakin yana nan wajen shi misali inda nake dan nan to dakin yana nan din sa sai sallamar a haka فهذا نزاؤهم في وقت السلام ما لا يتدو وانا فجاير تنين تنين أكان لوكا سندداء سلم با لوكا سندداء أبوا أما في وقت الدعاء أما لوكا سندداء الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة باب جاية كوسا باني أكان كوان لديك سكين سياء الدعاء إن هذا أفسكنت أي الدعاء شين القبلة للحجرة با لكن ده النبي إرادة أمتي سأرى تبتع أغريش يكي أتكين سبا وسبب الاختلاف المذكور إنما هو من قبل الحجرة المكرمة ما ليتي دك أبن دي جاو سأبانن دم لميسكي وسوسكتي زاس يا أوجيك زائي سلام وسكتي زائي دي أبن دي جاو سأباني إنما هو من قبل أن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد شي لكن نانائشا إن ده النبي إرادة أمتي سأرى تبتع أغريش يكي أكونت أتكي ta kasance kafin a shigo da ita cikin masallaci ai dukkanin mun riga mun san cewa da dakin nana Aisha ba a cikin masallacin annabi yake ba ko kuma ana aka bani annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi daga baya bayan wucewar sabai gaba ɗayan su kaf lokacin babu wani sauran sahabi a doran ƙasa to sai shi a sarki na wannan lokaci ya ga masallacin manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi akwai bukata a ƙara fadada shi to sai ga babe da saboda duk ta bangaren can arga an fada shi sai ta bangaren da dakin annabi dakin nana Aisha yake nan ne ba a fada shi ba to sai a ga nan ma ya kamata a shigo da shi cikin masallaci to shine sai suka yi wannan dabara suka kewaye dakin da katanga guda uku sannan suka shigo da shi cikin masallaci ina fata an fahimta to kafin a shigo da dakin nana Aisha inda annabi yake kwance a ciki cikin masallaci malaci wa kana sahabatu yusallimuna alayhi sabai sun kasance suna zuwa shi annabi sallama lam yakun yumkin ahadan ay yastaqbila wajahu sallallahu alayhi wa sallam a lokacin babu wanda mutum ba zai iya fuskantar fuskar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen yin sallama ba wa yastadbirul qibla yajiya qibla ba ya mutum ba zai iya wannan abin a lokacin ba saboda yanayin direction din daki kama sara zalika mumkinan ba'da dukhuliha fil masjid ba'da sahabati kamar yadda daga baya bayan da aka shigo da dakin cikin masallaci kuma sai kasance abu ne da zai yi mutum zai iya fuskantar inda fuskar annabi take tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mai sallama bayan an riga an shigo da dakin cikin masallaci wannan abubuwan duk ba lalle mu fahimce shi yadda ya kamata mutum da ni dai ban je na ga inda direction din dakin yake wa da masallacin da sauransu sai dai wanda suka je ne za su iya tantancewa amma idan mutum ba zuwa ya ga yadda dakin yake ba wannan bayanin ba zai fito fili a gare shi ba ina fatan fahimta yawa sai dai kuma makaranta tabarruka mala yace fal muslimu minhum in istaqbala alqiblata muslimi daga cikin su idan ya fuskanci alqibla saratul hujrat an yasarihi to a lokacin dakin nana Aisha inda annabi yake kwance zai kasance a hagunsa kun ga wannan dillin safi ya kamata a ce ga dakin muna gani ko yawa wa in istaqbala alhujra idan kuma mutum ya fuskanci dakin da annabi yake kwance a ciki kanatul qibla to a lokacin kuma alqibla ta kasance an yaminihim ame hannun daman su wajhatul gharbi a bangaren yamma kenan min khalfihim daga bayan su qala shaykhul islam babban malamin musulunci shaykhu isabi taymiya ya fada fil jawabil bahir shi littafin sa mai suna al jawabil bahir ba'da an zakara hadha al ma'na bayan ya ambaci wannan ma'anar duk wannan saban da malami suka yi wannan ya ce kaza za a fuskanta wannan ya ce za a fuskanci baya wannan ya ce za a fuskanci gaba wannan ya ce za a sa dakin annan dama duk bayan ya ambaci wannan abubuwan sai ya ce wahina idin to a sannan ne zamu fahimci cewa fa in kanu idan su masu yi annabi sallama sun kasance yastaqbilunahu suna fuskantar sa dakin nasa wa yastadbiruna algharba suna kuma juyawa yamma baya yanzu mu ka da in ka juya yamma baya ina ka fuskanta kenan alqibla amma su ba haka bane an fahimta saboda su alqibla mutanen Madina ai ba gabas bane ina ce alqibla mutanen Madina kudu kaga bayan akwai bambanci ina fatan fahimta to idan ya kasance mutun ya fuskanci dakin da annabi yake a ciki ya kuma juya yamma baya mala yace fa qawlul aktharina arjah to a lokacin maganar malaman da suka ce za a fuskanci dakin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ayi masa sallama ita ta farin zai ita za a dauka ma'ana Malik da Shafi'i da Ahmad su suka ce idan za a yi wa annabi sallama ina za a kalla dakin nasa ko yawwa shi kuma Abu Hanifa shi kadai ya ce ina yace ba za a fuskanci dakin ba shine a mazabata su ma aka yi sabani wasu suka ce za a juya dakin ba wasu suka ce za a sa shi a me a hannun hagu yawwa to shine sai malai yace idan yanan ya kasance a haka to malaman farko su suka fi magana su tafarin jayi wa in kanu yastaqbiluna alqiblata idan kuma sun kasance alqibla suke fuskanta hina idin a wannan lokaci wa yaj'aluna alhujrata an yasarihim su sanya dakin da annabi yake a ciki a hannun hagun su فقول ابي حنيفه ارجع to a lokacin kuma magana abu hanifa ita ce tafarin jayi shi abin da ya rarraba kenan abin taymiya qultu mala albani sai ce laqad taraka ash-shaykh rahimahullahu al-mas'alata mu'allaqa yace to shi kuma ibn taymiya da ya tashi ka wannan maganar sai ban magana arati ma'ana bai rin jayar da yace mana idan yanayin aka zaki wadannan sune suka farin jayi idan yanayin kaza ne wadannan sune suka farin jayi to a cikin wannan ne daidai kenan bai rinjaya ba kun ga ya ban magana a me a rati bai tare da ya rinjaya da cewa waɗannan su ne masu abin nan gaskiya a ciki ba bala ya ce fi annahum kanu falam yabit fi annahum kanu yastaqbilunaha aw yastaqbiluna alqabra bai bayyana mana cewa sun kasance suna fuskantar ɗakin bane ko kuma alƙibla suke fuskanta wajen yin sallama wannan fa kamar yadda na yi muku bayani duk ana bayani akan yin sallama bayin abin nan ba bayin addu'a ba addu'a da madda sun hada akan idan za a kalla alqibla yawa ana bayani akan yin sallama wannan wa ka anna zalika li'adami wujudi riwayatan thabitatan anhum fi zalika mala yace me yiwa hakan ya faru ne kuwa ibn taymiya ya kirin jarawa saboda rashin samu wata riwaya tabbatacciya daga su saban da suka yi aiki walakin law furida annahum kanu yastaqbilunahu mala yace to da zamu dauka cewa ma suna fuskantar dakin ne wajen yi masa sallama يستقبلونه فقد علمت انهم في هذه الحاله كانوا يستدبرون الغرب للقبلة فالوك سن زامو فهمتي cewa suna juyawa yamma ne baya ba alqibla suke juyawa baya ba li adami imkani zalika fi zamani musawada hakan ba za ta yi ba a ce mutun ya kalli dakin ya juya alqibla baya ba za ta yi ba wasabaqa an al-aktharina yaquluna bi istiqbal wajhihi sallallahu alayhi wa sallam aidan wala ce kuma mun riga mun gabatar da bayani a baya wasu daga cikin malamai suna cewa idan an tashi sallama ina za a fuskanta za a fuskanci fuskar annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen yi masa sallama wa hadha yastalzimu istidbar alqibla malai ce to wanda suka ce fa dole sai an kalli fuskar annabi wajen yi masa sallama hakan zai lazimta cewa dole sai an ji alqibla baya idan za ka kalli fuskar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to dole sai ka ji alqibla baya sannan za ka yi masa sallama a haka malai ce al'amrul ladhi naqtau annahu lam yaqa' fi ahadi sahabati kama salafa wannan kuma al'amari da muka yanke magana akan sa cewa hakan bai faru ba bai auku ba a lokacin sahabbai Allah ya kara musu yadda kamar yadda ya gabata fa hadha amrun za'idun ala istiqbal alhujrati mala yace shi fuskantar fuskar annabi al'amari ne dadi akan kuma fuskantar daki akwai bambanci akan mutun ya fuskanci dakin da annabi yake ciki da kuma mutun ya fuskanci me fuskar annabi haka ne naka ce fuskantar daki ya shafi me dinnahiyoyin daki inda yake ko amma ka ce fuskar sa ba dole sai ka kaikaici inda ka bari yake sannan ka gane ina kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sannan ka fuskanci wajen ina fatan fahimta kun ga akwai bambanci tsakanin wannan da wancan sai malai ce wala budda lahu min dalil ithbati wanda ku suka ce dole sai an fuskanci fuskar annabi wajen yi masa sallama to dole sai sun kawo dalili wajen tabbatar da hakan a cikin aikin sahabbai ko na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa hal lahu min wujudin mala yace shin ko akwai dalilin da yake nuna haka mala yace zalika bima la a'rifuhu ni da yana cikin abin da ban san shi ba ban ga dalilin da yake nuna hakan ba wala ra'aitu ahadan min al-ulama'i ta'arrada li hadha ban kuma ga wani malami daga cikin malamai da ya bujuro da wani abu makamancin wannan a matsayin dalili ba sawa'un fi khususi qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallam aw fi al-quburi 'amma mala yace ko dai a kan kabarin annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kawo dalili akan haka ko kuma sauran kabarurruka na sauran mutane babu malai ce na'am istadalla ba'dhum ala zalika bi hadith ibn abbas qala malai ce to amma akwai wani hadisi da wasu malami suke kafa hujja da shi akan yiwuwar haka ma'ana idan ka tashi yiwa mamaci sallama da addu'a fuskar sa zaka fuskanta suna kawo wani hadisi to amma hadisin kamar yadda zamu zo mu ji hadisi ne batil bai inganta ba hadisi abdullahi ibn abbas kale yace ga hadisi yadda yake marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quburil madinati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wuce ta makabartar madina fa aqbal alaihim bi wajhihi sai fuskanci makabartar ko kuma kabarbaran ya fuskanta da fuskarsa. Faqala yace assalamu alaikum ya ahlal quburi, amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku ma'abuta wannan gida na makabarta. Yaghfirullahu lana wa lakum, Allah ya gafarta mana mu da muke raye da kuma ku da kuka riga mu. Antum salafuna wa nahnu ala al-afdhali, ku ne marigaya wanda kuka rigaye mu zuwa wajen, mu mana kan hanya. Wannan hadisi akhrajahu Tirmidhi wa Diya'u fil Mukhtara min tariqi Tabarani wa qala Tirmidhi hadisu hasanun gharibun, Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasan kuma garibi. Qultu, Malam Albani yace sai nace fi sanadihi Qabus ibn Abi Dhiban, a cikin sanadin hadisin akwai wani mutum da ake ce masa Qabusu dan Abi Dhiban. Qala An-Nisa'i, Imam An-Nisa'i yace laysa bil qawi, wannan mutumin hadisin sa bashi da karfin da ya kamata a dauke shi bari ai hujja da shi. Wa qala Ibn Hibban, Ibn Hibban ya faɗa game da shi yace radi'ul hibbi, yana da lalatacciyar hadda, haddasa lalatacciyar ce ba a karba. Yanfaridu an abihi bima la asla lahu, yana rawaito hadisai shi kadai sai ya kadaita da su daga babansa, kuma hadisan da basu da asali kwata-kwata. Kuntu mal yace wa hadha min riwayati an abi, wannan hadisin ma da makaranta yanzu irin hadisan da yake rawaito ne daga babansa, irin hadisan da basu da asali kwata-kwata. Fala yuhtajju bihi, ba za a yi hujja da shi ba. Wala alla tahsinu Tirmidhi li hadithihi, mai wale hassana wanda Imam Tirmidhi yayi wa hadisin sai ya ce hadisi ne hasan. Hadha inma huwa bi i'tibari shawahidi, mai wani Imam Tirmidhi yayi la'akai da shawahid da hadisan suke da shi. Akwai wasu hadisai da suke da irin ma'anar wannan hadisi banda wancan lafazi da ya kadaita da shi. Fa inna ma'anahu thabitun fil ahadithi sahihati wa qad madha qariban, hakika ma'anar wannan hadisi ma'ana ce da take ingantacciya kamar yadda wasu hadisai suka zo da shi wanda ma'ambace su daga cikinsu. Malam ya ce dhukira qismun tayyib minha, an ambace wasu nau'i da wasu sashi daga cikin hadisin, daga cikin hadisin da suke bayani akan haka. Illa anna qawlahu, sai dai banda fadinsa a cikin hadisin da yake cewa fa aqbala alaihim biwajihi, sai annabi ya fuskanci mutanen Madina da suke kwanta a makabarta da fuskarsa, wannan bai inganta ba kwata-kwata. Durwa da makaranta a baya gaba ɗayanta annabi ya je makabarta ya yi addu'a, annabi ya fita da dare addu'a, babu inda muka ji an ce annabi ya fuskanci na cikin kabarin da fuskarsa, ko mun ji babu. To tunda babu, kaga wannan ruwaya ce me munkara bata da asali, shine abinda malaki so ya gaya mana. Malaki ce munkaru li tafarrud hadha adh-dha'if bihi, shi yasa sai ruwaya ta kasance ruwaya ce munkara saboda kadaitar da wannan rawi wanda yake dha'ifi yayi da ita. Idza arafta hadha, malaki to idan ka san wannan, faqad qala ash-shaykh Ali al-Qari fi milqat al-mafatih, babban malami Ali al-Qari mullani al-Qari ya faɗa cikin littafinsa mai suna milqat al-mafatih, yace fihi dilalatu, a cikin wannan hadisi akwai dalili. Shi ma wannan malami yayi la'akari ne, yayi izani da wannan hadisi ya dha'ifi, ya gina hukunci akan sa. Kun ga duk hadisin da yake mai rauni kuma ka gina hukunci akan sa, daidai yake da mutum ya zo ya gina, yayi gini da abin da Bahaushe yake cewa tubalin toka. Kaga tubalin toka da ka zo ka taba shi, me zai ruguje ne? Saboda haka to hukuncin ka ko kuma abin da ka gina na hukunci bashi da kowace irin kima a shar'ance. Ga abin da yake cewa a cikin wannan hadisi akwai dalili ala annal mustahab, abin da yake abin so a shari'a fi hali salami al mayiti, a lokacin yin sallama ga mamaci, ayyakuna wajahu li wajhi al mayiti, ya kasance fuskar mai sallamar tana fuskantar fuskar mamaci. Wa ay yastamir kadhalika fi du'a aidan, hakana idan zai addu'a shi ma sai ya zarce kamar yadda yake, ko da alƙibla ce kuma alƙibla bace aka zai addu'ar sa, shi haka yana hukunci saboda wannan hadisi. Wa alaihi amalu ammatul muslimina, hamma yake cewa akan wannan aiki mafiya yawan musulmi yake. Shi inji mulla anilul qari khilafan lima qalahu ibnu hajar, yace sabanin abinda ibnu hajar ya faɗa, hamma zai ibnu hajar raddi saboda wannan hadisi ba ifi da ya dogara da shi. Min anna sunnata, yace ibnu hajar yace wai abinda yake sunna indana a wajenmu, annahu fi halati du'a'i, a lokacin yin addu'a yastaqbilu alqiblata, za a fuskanci alqibla ne, kama ulima min ahadithin akhar, kamar yadda aka gano haka, aka san hakan a wasu hadisai daban da suka tabbata. Fi mutlaqil du'a, wajen yin addu'ar a sake gaba ɗayanta, idan aka kawo addu'a dukkaninta, to abin da yafi dacewa a yi ta shine ami a kalar alqibla, to lokacin ba jira makabarta sai a sanya wannan layin addu'ar a yi shi ami ana fuskantar alqibla. Malam ya ce kuntu, sai nace wa fi hadha al-istidlal nadhrun zahirun, a cikin wannan kafa hujja da wannan malami yayi akwai abin duba mabayyani. Id laysa fil hadith illa iqbalihi sallallahu alaihi wasallam bi wajhi ala alqubur, yace idan ma hadisin ya inganta babu abin da zamu fuskanta a cikin sa sai annabi ya fuskanci kaburbura ne fa ba kabari ba. A fahimci abin da kyau, annabi da yazo makabartar a cikin hadisin da ibn da bai inganta ba, idan ma ya inganta cewa aka ya fuskanci me kaburbura ba wani kabari ba. Ina fatan fahimta. Akwai bambanci tsakanin a ce ka fuskanci wani kabari kebantacce guda daya da kuma ka fuskanci kaburbura gaba daya. Yanzu misali mutumin da ya shiga makabarta gidi gidi sai ya tsaya daga bakin kofa, ai kusan ya fuskanci da a ce ya fuskanci me kaburbura, amma akwai wani kabari guda daya da a ce shi ka fuskanta, kaga akwai bambanci. Idan aka ce ka fuskanci kabari guda daya to dole ne fa ka tsaya a wajen kan mamacin kenan, amma shi wannan fa wani ka tsaya a wajen kansa, wani za ka ga a wajen guiwarsa kake, wani a wajen kafarsa kake, wani ma kwata-kwata ma ba kamar tsaya inda yake ba. Ina fata an fahimta. To kaga hadisi ma ba nuna ma abin da suke so su tabbatar kenan. Shine abin da malai yace. Wa amma al-iqbal ala wujuhi al-mauta, amma fuskantar fuskan mamata fa shay'un akhar, wani abu ne daban, wa huwa yahtaju ila nasin akhar, yana buƙatuwa izuwa ga wannan sine daban ghayra hadha, ba wannan ba. Wa huwa mimma la arifu malan, yace kuma yana daga cikin abin da ni ban san shi ba. To ina gani anai kamata mu dakata mu yi hakuri da insha Allah ta'ala gobe sai mu zo mu karasa wannan bayanin sai kuma shiga mas'ala ta gaba. Kamar yadda ne mana bayani babu abin da malai ka bani wanda sabani ne malami, wannan malamin ya ce kaza, wannan malamin ya ce kaza, mu a yanzu matakin mu na karatun da muke ba mu fi bukati irin wannan ba. Abinda muke bukata kawai shine hukunci, a ce ga abin da ya dace karkashin nassi na kaza ga aya ga hadisi shikenan mu wuce. Amma wannan abu ne da malami suke bukata su je su dauka su bincike domin su zo su shi zo junan su abin nan raddi ko abin da ya kamata haka. Allah ya madaukar sarki ya samu dace. Anne ya kamata mu dakata sai gobe sai mu karasa kuma sai mu shiga mas'ala ta gaba. Abinda muka fadi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.